أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah a yau muke saran kammala karatun wannan littafi na al-muqaddimatul izziyya lil jama'atul azhariyya wannan shine darasin mu na 41 kuma yau muna ranar 29 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasdoni ne da 24 ga watan November na shekara ta 2022 miladiya a darasin wanda ya gabata mun tsaya a ƙarshen fasali yanzu kuma za mu tashi a kan sabon fasali mai littafin ya ce fasalun wannan wani sabon fasali ne da ke rabe mana yake tashmitul aɗisi wajibun gaida wanda ya yi atishawa wajibi ne amma malamai suka ce wajibin nan na kifaya ne a bisa zantuttuka ne kamar guda biyar kamar haka zance na farko malamai suka ce wajibi ne na kifaya ce zance mafi ƙarfi zance na biyu malamai suka ce farilla ce ta ainihi wato fardu aini sai zance na uku malamai suka ce sunnatu aini ce wato sunna ce amma ta ainihi matuƙar mai atishawa ya yi atishawa a gabanka to wajibi ne kai mishi gaisuwa ka ce yarhamukallah wato bisa fatawar malamai na farko malamai kashi na biyu kuma suka ce a fardu ainin ce farilla ce wata ta ayyana a kanka ka ce mishi yarhamukallah malamai na uku su kuma suka ce a sunna ce wata ta ayyana a kanka ka ce mishi yarhamukallah kowanne daga cikin waɗannan ƙaunin kowanne shahararri ne amma abin da ya fi shahara daga cikin aqwal na maluma wato zantukan malumin shine wancan na farkon da aka fara fada na hudu daga cikin maganganun malumin shine malaman da suka ce sunnatu kifaya ce wato sunna ce amma ta kifaya idan wani yayi atishawa yace alhamdulillah to idan mutum ɗaya daga cikin ku ya gaishe shi ya dauke wa sauran na biyar kuma wasu malaman suka ce a mandubi ne wato bai zama sunna ba kuma ba wajibi ba ne ba kuma farilla ba ne kawai dai mandubi ne abu ne dai wanda an so kamar dai mustahabi na gaba kan maganar farko wanda malaman da suka ce wajibi ne na kifaya to ita ce abin da shi mawallafin littafin ya fi ɗauka ko kuma ya fi karkata zuwa kanta cewa idan wani ya atishawa a gabanku to ya wajanta a kanku dukkanku kowa sai ya ce mishi yarhamukallah to amma aka samu mutum ɗaya ya gaya mishi to ya ɗauke muku yawwa to fa'idar saɓanin kenan bisa ƙaunin malamai na biyu kuma sun ce fardu aini to farilla ce akan kowa kowa sai ya ce mar yarhamukallah ko kun kai ku ɗari wanda kuka ji ya yi atishawan nan yawwa malamai na uku kuma wanda sun ce sunnatu aini ce sunna ce amma ta ainihi mana tana kan kowa kowa sai ya ce mishi yarhamukallah bisa sunna sai malamai na hudu da suka ce sunnatu kifayatin ce to in mutum ɗaya ya ce mishi yarhamukallah ya ɗauke muku ya riga ya gabatar da wannan sunnar ya ɗauke muku wato in ba a ce mishi komai ba ma babu komai ba a yi laifi ba yawwa bisa ƙaulin malamai na biyar kenan amma bisa ƙaulin malamai na farko wanda suka ce wajibu kifayatin ce to idan ya zamto kowa bai ci mishi yarhamukallah ba to gaba ɗaya duk an yi laifi yawwa in mutum ɗaya ya faɗa to ya ɗauke wa sauran karar da salami kamar dai mayar da sallama kaga mayar da sallama ma idan wani yazo ya ce muku assalamu alaikum sai kowa yayi shiru ba wanda ya amsa ba to tabbas gaba ɗayan ku kuna cikin lifi amma idan aka samu mutum ɗaya ma ya ce mishi wa alaikum assalam shikenan ya dauke musu zancen atishawa din nan akwai zantuka da yawa na maluma abu na farko dai malamai suka ce mutum ko da bawali yake yi yana tsibirai yana bawali sai ya yi atishawa kuma ya ce alhamdulillahi ka ce mishi yarhamukallah duk da cewa bawali yake yi wasu malamai suka ce kai ko da ba haya yake yi ata abdurrahman ibn al-qasim almajirin maliku shi bai karhantawa mai atishawa ya ce alhamdulillahi ba ko da bawali yake yi amma wasu malamai sun taba kan cewa ai makruhi ne mai yin bawali a ji shi kuma ya ambaci wani abu na zikiri Abdullahi dan Abbas na'am na'am to wannan tambayar ta ga tana da muhimmanci kwarai da gaske an ji tambayar tashi cewa yayi mashaya angurba angur ita ce tabar hanci wato snuff wanda ya shaki angur ta cika bar hanci yayi atishawa to shi wannan idan yace alhamdulillahi zaka ce mishi yarhamukallah to wannan sai daga ce mishi ya habikallah Allah ya shirye shi kawai shine abin da yake yawa to ban sana ma kuma wato Allah sai yakan kulle bakin su ɗan sun shaƙi ambur ɗin ba sa yin hamdala baranta na kuma wanda ke gefe ya ce musu yarhamukallah kaga wannan ma kadai ya ishe su wa'azi saboda kaga Allah bai nufe su da samun addu'ar mala'iku ba ke idan mutum ko kai kadai ne a waje kai atishawa an ga ce alhamdulillahi to dukkan mala'ikun da ke wajen za su ce maka rabbil alamin za su ƙara shi maka amma an ka ce alhamdulillahi rabbil alamin to mala'ikun gaba ɗaya sun ce yarhamukallah sai su yi maka addu'a fa'idar ka ƙarasa har zuwa rabbil alamin ɗin kenan cewa za ka samu addu'ar mala'iku amma abin da ya fi zama wajibi shine ka ce alhamdulillahi ɗin don ka ƙarasa har zuwa rabbil alamin to nan kuma za ka samu addu'ar mala'iku bisa abin da manyan malamai irin su Imam An-Nawawi suka faɗa Abdullahi dan Abbas idan Allah ta bada gare shi ya karhantawa mai yin atishawa yayi hamdala yayin da yake cikin banɗaki yana bawari ko ba haya to haka nan yayin da yake saduwa da iyali sai yayi atishawa to nan ma makruhi ne yace alhamdulillahi bisa kaulin Abdullahi dan Abbas idan Allah ta bada gare shi amma an tafi a bisa kaulin Abdurrahman dan Qasim to kaga anan sai a ce kamar tunda bai karhanta wa mai yin atishawa yin hamdala yayin da yake bawali ba shi cewa ma yayi wato mustahabi ne bai zama makruhi ba kenan kai da kake gefe ka ce mishi yarhamukallah saboda shi a wajen shi cewa yarhamukallah din fardhu kifayati ne farilla ce ta kifaya to sai kuma magana ta gaba ma'anar ita wannan yarhamukallahu din wato addu'a ce ake wa shi mai yin atishawa saboda yayin da mutum zai atishawa siffar fuskar shi takan canza bisa ainihin yadda yake za ga mutum ya shiga wani irin yanayi haka to in ka ce mishi yarhamukallah to ka yi mishi addu'a ne Allah ya rahamshi shi ya dawo mishi da siffar shi kamar yadda take ainihi saboda da mutum zai hamma ko atishawa sai Allah ya tsaye da bakin shi a haka ba zai kin gari ba yau shi yasa akan yi addu'a din yawa abin da ya bayyana a zahiri kuma malamai sun ce wajibi ne yi wa mai atishawa addu'a musamman ma wanda yake babba mumayyizi wato ba mahaukaci ba ba kuma ƙanƙanin yaro ba sannan kuma ya zanto ya ce alhamdulillahi to wannan wajibi ne kamar mayar da sallama ne wannan shine abin da Imam An-Nawawi ya faɗa وهو القول العادس يرحمك الله شيني كغا ومي اتشاوا يرحمك الله الله يرحم شيكا wannan ko haka zaka gaya wa mutum komai girman sa kamar da Imam Daqiqul Eid ya faɗa amma abin da wasu sukan faɗa kamar wanda in babban mutum dai ko sarki sai ya ce yarhamullahu sayyidana to wannan khilafus sunna ne wato ya saba wa sunna ko da kirista ne ko bai yahudi na amana sai ya ji kullum in za ku yi arsha kana cewa alhamdulillah a ce yarhamukallah to shi ma sai ya saba kawarin nan sai ya atishawa sai ya ce alhamdulillah to malamai suka ce abin da ya bayyana a zahiri shi ne ka ce mishi ya hadikallah ko ka ce mishi hadakallah wato Allah ya shirye da shi kenan shi ba za a ce mishi yarhamukallah ba domin ita rahama ta ke bantu ne ga ahalul imani waɗanda suke da imani wannan shi ne abin da Abdullahi dan Umar ya darra ta fada gare shi ya faɗa haka nan Ibn Shahs ɗaya daga cikin malaman malikiya shi ma wani ya ce fatawarsa wata rana wani mutum ya yi atishawa a gaban Imamul Auza'i mutumin nan bai ce alhamdulillah ba Imamul Auza'i sai ya ce mishi wani ina da tambaya wai idan mai atishawa ya yi atishawa me ya kamata ya faɗa ne ya ce a yi ce alhamdulillah mana sai ya ce to ya rahamukallahu yawa kaga da yi haka ya nabbahar da shi kuma nan gaba zai kiyaye yawa wa jawabuhu mustahabbun shi ma wanda aka ce mishi yarhamukallahu din yayi mai da jawabi wannan din mustahabbi ne wa huwa qawlul adis shine mai yin adishawar ya sake cewa ya hadikumullahu wa yuslihu balakum bayan an ce mishi yarhamukallahu ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma ya gyara halayenku ai ya gyara abin da ke cikin zukatanku aw yaghfirullahu lana wa lakum ko ba mutum ya ce yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana kuma ya gafarta mu amma dai wancan na farkon shine abin da aka tafi wato in mutum kai atishawa kace alhamdulillah sai mutum ya ce maka yarhamukallah to kai kuma sai ka ce mishi ya hadikumullahu wa yuslihu balakum to wannan shine abin da yafi lada fiye da kace mishi yaghfirullahu lana wa lakum domin ita shari'a din nan malamai suka ce tafi maghfira wato gafara falala domin ita gafara ba ta faruwa sai bisa zunubi wannan shine abin da Abdul Wahhab ya faɗa ɗaya daga cikin malaman malikiya amma Imam At-Tirmidhi da shi da Ibn Rushd suka ce yaghfirullahu lana wa lakum dinnan ita ce tafi domin babu wanda ba shi da zunubi indai mutum ba annabi ba dishi da aka amshi wannan addu'ar yaghfirullahu lana wa lakum ita ce tafi domin duk abocin zunubi babu abin da yafi so fiye da ai masa gafara ko da domin da zai yi mutum ya zanto an shiryar da shi cikin abin da ke gabansa nan gaba an shirye shi to amma da kuma zunubin shi na tare da shi to kaga duk da haka yana da sauran matsala kenan domin shi zunubi shine mafi girman matsalar da ke tare da kowane dan adam banda annabawa alaihi salam yace wal jam'u bainahuma afdalu amma abin da yafi shine a hada dukkan biyu in mutum yace maka yarhamukallahu sai ya ce mishi ya hadikumullahu wa yuslihu balakum wa yaghfirullahu lana wa lakum ko ka ce mishi yaghfirullahu lana wa lakum wa yahdikum wa yuslihu balakum shikenan ka hada mishi dukkan biyu wala tashmatu al-adisu hatta yahmadallah ba a yi wa mai atishawa addu'a har sai in ya ce alhamdulillah kuma abin da aka fi so shine alhamdulillah dinnan ya faɗe ta a fili matukar ba a cikin sallah yake ba idan ku a cikin sallah yake to abin da yafi shine ya yi ta a koyi a cikin zuciyar shi amma shi ma nan suhanun ko kuma suhunun daga cikin manyan almajiran Imam Malik shi abin da ya ce abin da yafi shine in dai mutum a cikin sallah yake to kada ma ya yi ta ko da a koyi alhamdulillah ya bari har sai bayan ya yi sallama sai ya ce alhamdulillah Ibn Shahs ya ce mutum abinda aka fi so shine ya daga muryarsa yayin cewa alhamdulillah dinnan saboda na gefe geman shi mutane su ji kuma saboda ya samu addu'ar mala'iku ga wata fa'ida har ila yau. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a rawaito daga gari shi yana cewa wanda yayi atishawa a gabanka kafin ya ce alhamdulillah kai sai ka riga shi fada, don kai wannan to Allah zai kiyaye ka daga wasu cututtuka guda hudu, da shausu, da lausu, da alus, cututtuka uku ne Allah zai kiyaye ka daga gari su, su ne ciwon haƙori da ciwon kunni da kuma ciwon ciki. Ga wasu baituka ma da yake faɗa shi Ibn Hajar, yace man yasabi a'isan bil hamdi ya'manu min shawsin wa lawsin wa alawsin kaza warada anaitu bi shamsi da'a ad-dars thumma bima yalimi lil udhni wa batni tammi rashada. Malamai suka ce wajabcin yin addu'a ga mai atishawan da yayi hamdala sau uku ne kawai. Ya yi atishawar farko hash, ya ce alhamdulillah, sai ya ce yarhamukallah. Ya sake hash, ya ce alhamdulillah, sai ya ce zai sake ce mishi yarhamukallah. In ya sake yin ta uku, ya ce hash, ya ce alhamdulillah, ita ma sai ya ce mishi yarhamukallah. To in ya yi ta hudu, ka na kuma ba ko ya ce alhamdulillah ba wajibi ne a kanka ka yi mishi addu'a ba. An fahimta? Sai ce mishi shafakallah, Allah ya baka lafiya, bai da lafiya ne. Mara ke tare da shi. Warai kuwa yau misali kana nufin mutum ya yi dogon hash 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 ya yi ta yin su yau, to ai wannan sai a ɗauke sa matsayin kawar ƙwaya ɗaya. Yawwa, da tare ya yi su babu wani ba ƙaƙƙautawa. Ai wannan ko kuna shi ba za ka yi ba. A'a, ba na zuwa makarantar kenan. Duk da haka ne, in yi har yi hamdalar, in yi har yi hamdalar, to kai zai ka ce mishi, zai ka ce mishi yarhamukan lawo. In ma bai san abin da zai sake mayar maka ba, da wani ce yarfiru lawo na wani kuma ba zai iya ba, shi ke nan babu komai. Ka yi atishawa, ka ce alhamdulillah, mutum ce maka wai sannu. Dai wannan ba daidai ba ne, kaga bayyanar da jahilci ne a fili, duk da cewa kuma sannu ɗin wato kamar ya gaishe ka ne saboda ya ga ka yi wani abu da kana buƙatar a gaishe ka. Amma duk da haka dai ya maka addu'a da shi ne. Ala ayi halin dai waɗannan ɗabi'o'i ne na musulunci wanda suna ƙara bayyanar da kyawun addinin musulunci, domin babu wani addini wanda yake da waɗannan tsarurrukan in banda addinin musulunci. Dubi tausayi irin addinin musulunci, hatta atishawa in kai addini ya sunnanta lalle ne a yi maka addu'a. Dubi yadda addinin musulunci ke umarni da alkhairi, ya ɗa alkhairi tsakanin mabiyansa. Wala yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin, bai halatta ba ga wani musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwan shi musulmi sama da kwana uku. Amma malamai suka ce idan ya zamto a kan wani abu ne na addini, to za ka iya yi sama da kwana uku. Mutum ne yake taka wani abu na addini, yana yin wasu abubuwan shi na haramci. Misali, mutum ne gidanku ɗaya, ko a ce mahaifinku ɗaya, ka ga gidanku ɗaya. To amma mutum ne mai son baɗala, kullum zai zo ya kunna muku disko ko wani abu na shikiyanci. Kuna karatunku a masallaci, shi kuma yana gibi ya kunna kayan kiɗa. Misali, kuma kana sama da shi, kuma kai mishi magana, in kai mishi magana ba daina zai yi ba, in kai mishi magana sai ya ce ai shi ma gidan gobansa ne, ba za a hana shi yi abin da ya ga dama a gidan gobansa ba. Za ka irin wannan sai ka ƙaurace mishi, ma'ana sai ya ga ka daina cemar komai, ka zuba mura ido kawai. To in irin wannan ne, in har bai daina ba bayan kwana uku, ka ɗora akan kwana uku. Amma wannan kuma bai hana fa, in bai da lafiya kuma ka je ka gaishe shi ba. Misali, yawwa, bai hana in yana cikin wata musibar ka taimaka mishi. Amma ƙauracewa ita ce kamar zama da kuka saba yi a ƙofar gida, a ci abinci ko a zauna a yi ta hira kai da shi, sai ka daina, ka ƙaurace mar. In ya ce a wane yaya kwana biyu, ka za ka ba sai ka ce masa a ai ga dalili. Abubuwa ka ɓullo da su na saɓon Allah, kuma na yi maka magana ka ce kai ma gidan ubanka ne, ba za ka ba za ka iya dinawa ba shi sa sai naga abin da yafi sin dauke maka kai shikenan haka nan mutumin da yake neman sai ya ci maka mutunci mutum ne kawai shi dama haka halinsa yake jira yake ko za ka kula shi ko da ne sallama ko kai mishi magana ya ci maka mutunci to irin wannan ne to shi ma malamai suka ce za ka iya kyale shi ko za a kai shekara sai ka kyale shi haka nan idan matar ka ce ta aure dan ladabtar da ita za ka iya yin fiye da haka amma dan ladabtar da ita da niyyar ladabtarwa ba da niyyar cutar da ita ko shiga cikin haƙƙinta ba shi ma kuma wannan ɗin kamar ɓangaren mace akwai matakai da aka bi kafin a ƙaurace mata da mataki na farko shi ne yi mata wa'azi kamar yadda Allah ya faɗa fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna sai ka fara da yi mata wa'azi da nasihohi idan ta ƙi karɓa to daga nan in ka ga dama ko dai ka daina cin girkinta don ta gane cewa ranka ya ɓaci ko kuma ya zamto kana ɗakin amma ba kai ba ita ba za ka je shimfiɗarta ba kuma in ta zo shimfiɗarka ma sai ka juya baya to idan ta ga haka to in mai hankali ce watakil za ta tambaye ka wani me ya faru ne sai ya gaya mata abu kaza ne da ne miki wa'azi ne miki nasiha ki ƙi ki daina to idan duk da hakan je ba ta daina ba a gaba ubangiji ce to ka dake ta amma yanzu saboda yanayin da zamani yake an ka kai mata bugu ma baka same ta ba to ihu za ta sa maka gaban ka ji za ka aure wata sai a ce ai dukan mata yake to abin da yafi kawai shi ne ka zuba mata ido idan ka ga za ta fi in ka daina cin abinci sai ka daina cin abincin nata in kuma hankalinka zai fi tashi idan ka ƙaurace wa shimfiɗarta sai ka ƙaurace wa shimfiɗarta ta in hankalinka zai fi tashi in ka daina hira da ita sai ka daina hira da ita din ta hanyar da za ka bi domin ta gane cewa abin da kake din nan ba daidai ba ne don ta dawo ta bi abin da kake so wanda kuma dama abin da kake so din nan shi ne abin da ya fi daidai da shari'a kana iya ɗorawa a kan kwana uku din in za a kai sati ma ko fiye da haka wannan babu ne wala tanajasnani duna wahidi mutum biyu ba za su je su keɓance kansu suna wata ganawa ba su bar wani ƙwaya ɗaya kuna zaune ku ku biyu kawai shi kenan sai ɗaya ya ce a wani zo ka ji mana sai ka ɗauke ɗayan ka bar ɗaya ko kuna zaune ku ku biyu kawai sai na uku ya zo sai ya ce maka a wani zo mana zo ka ji wata magana sai ka tashi ka bar abokin zaman naka to wannan bai dace ba addinin musulunci ya hana wannan hadisi ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka sai dai ka nemi izinin shi wannan ƙwaya ɗayan haka nan ko da kun kai ku goma kuna da wani kwamiti ko wata ƙungiya da kuke ciki da kuna so ku gana da juna a kan wani abu na ƙungiyar to dole in akwai wani guda ɗaya ku tara ne 'yan ƙungiyar ko 'yan kwamitin na cikon goman shi ba ma ɗan garin ba ne ko kuma baya cikin kwamitin naku to abin da za ku yi sai dai ɗaya daga cikinku ya haƙura ya zauna tare da shi sauran takwas ɗin su je su yi miki amma ba zai yiwu a bar shi shi kaɗai a zaune ba amma in iya mutum biyu ne suke zaune sai na uku ya zo ya ce wani zo ka ji mana to sai ka nemi izinin abokin zamanka wani za mu ɗan gana da shi da Allah ka yi haƙuri in ce a ba ku na yi izini shi kenan sai ku je ku gana amma idan mutane ne masu yawa to wannan kan ba zancen ma neman izinin shi dole sai dai ku bar mar mutum ɗaya wanda zai zauna tare da shi ci gaba da ɗibe markewa wala yajuzu lirajulin an ya khulwa bi imra'atin laysa bi mahramin lahu baya haratta ga wani mutum yake banta da wata mace wacce ba muharrama shi ba an ce muharrama ana nufin duk matar da ko iyakai da ita kadai kuka rage a duniya to babu damar ka aure ta misali ko da duk duniya babu wata mace sai ita kai har abada babu aure tsakaninku to ita ce muharramar ka misali mahaifiyarka yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka sai yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka sai matar mahaifinka ita ma muharrama ce sai kuma matar ɗanka ita ma muharrama ce sai kuma kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko yarka wadda kuke haka da ita sai kuma yar ƙaninka ko yar uwanka yar ɗan uwa ko yar uwa wayannan duka muharramai ne yawwa nan yar yar uwa yar da da kai da mahaifiyarta mahaifin ku da uba dai kuke da mahaifinta ko uwa dai kuke da mahaifinta ko uba dai kuke da mahaifiyarta uwa dai kuke da mahaifiyarta ko uwa dai uba daya ku ga wannan an yarka shi dan kun zauna daga kai sai ita a daki ai babu wani abu wannan indai ba mutum ya zama sheidanin sheidanin ma na karshe ba ai wani abu ma bai zo a ran shi game da wannan din ba kuma wannan kora zai zama daga kai sai ita kadai a duniya ba dama ka aure ta yauwa to kaga anan matar aboki ba ta ciki matar wa ko matar kani ba ta ciki don matar wanka ko yanzu ya sake ta in tai inda zaka iya auren ta ware kuwa haƙƙi ne kawai na zumunci saboda kana bata shi yasa ake hakura amma ba muharrama bace matar kani ko matar wa ba muharrama bace saboda haka mutum yaje ya zauna daga shi sai matar wansa su ta zance a kan hira wannan gaskiyar magana al'ada ce ba addini ba addini bai dira irin wannan ba na'am wani halal din ne ake bari ko dan kunya ana ce halal ai Allah ya riga ya halalta shi kenan ai matar wa ko matar kani to ai waɗanda suka fi mu kunya suka fi mu karfin imani sun yi akwai Asma'u bintu Umais matar sayyidina Ja'far Dayyam wan sayyidina Ali wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wanda Ja'far Dayyam ina jin na kawo tarihin shi a karatun na Ummatul Ahkam wanda suke shahada a yakin Uhud wanda komandodi uku din suka yi shahada to matar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance ta da wani hukunci wanda ya bambanta da hukunce-hukuncen sauran mutane idda kwana uku ta yi ta kabar kwana uku rak ya ce mata ta yi ki ta kaba kwana uku daga nan kuma shi ke Asma'u bintu Umais ta yi ta kabar ta kwana uku daga baya sai ta auri sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu da sayyidina Abubakar ya rasu a shekara ta uku ko a shekara ta sha uku bayan hijira ya rasu to shikenan sai kuma ta auri sayyidina Ali radiyallahu anhu muta haifa mishi da ta haihu da sayyidina Ali shi sayyidina Ja'far radiyallahu anhu ta haifa mishi Muhammad dan Ja'far da kuma Aunu dan Ja'far da kuma Abdullahi dan Ja'far ya uku ta haifa bar dukansu mazaje sayyidina Abubakar kuma sai ta haifa mishi Muhammadu dan sayyidina Abubakar shi kuma sayyidina Ali sai ta haifa mishi Yahaya dan Aliyu ya'yanta biyar ne dukkaninsu mazaje kuma kaga da sayyidina Ali da sayyidina Ja'far uwa ɗaya uba ɗaya su to saboda kaga ba haramun bane ya ba faru da yawa a cikin magabata wa yana da mata da ƴaƴa sai ya rasu ko a wajen jihadi aka shahadantar da shi sai kani ya aure ta saboda ya rike waɗannan yara duk yana faruwa kuma har yanzu nan an yi haka ba wani abu bane to ala ayi halin bi halasta ba ga wani mutum ya keɓanta da wata mace ya kamata mu kula da wannan maganan nan sosai domin ana sakaci da ita ya kamata matar ka ko gun likita za ta ji ko dai ka raka ta ko kuma ka sanya wata matar ka raka ta su zama biyu amma mace ta keɓanta ko da likita ne a cikin ofishin shi wannan fa haramun haka nan mace ta yi aikin gwamnati addinin musulunci bai hana ba amma ya zama akwai sharuɗa misali na farko ya zanto aikin da za ta yi al'ummar wajen tana matuƙar buƙatuwa zuwa ga wannan aiki musamman kamar aikin likitanci misali a ce za ta zama likitar yara ko likitar mata ba ga wannan aiki ne wanda al'umma tana buƙatuwa zuwa gare shi musamman yanzu a halin da muke ciki amma mace ta zama malamar makaranta kaga wannan ba aiki ne wanda al'umma suna buƙatuwa zuwa gare shi saboda akwai malamai maza da yawa sai dai in idan to mata kadai za ta karantar ba maza a ciki ba lagaggu to dan dama to misali ya zanto kuma in za ta fita cikin cikakkiyar sutura sannan ba za ta yi ado ba za ta fi suturari ba idan ta je wajen aiki ba za ta zauna a cikin staff room tare da wasu maza ba sai dai ya zanto akwai staff room na mata daban na maza daban wannan bai ce ka'ida sannan ya zamto ba wani ofishi ne daga ita sai shugaban wajen ba kamar ya zamto irin shi sakatariyarsa daga babban office na oga kwata-kwata ga kuma karamin office inda sakatariya take sai ka shigo wajen sakatariya sai maka iso sannan sai ka shiga wajen oga kwata-kwata to wannan a musulunci ba didi ba ɗaya ne da kamar take manta daga ita sai shi ne saboda kofar waje a kulle take in ka shigo kamar falo sai ka tare da ita a zaune sannan ainihin uwar ɗakin kuma shi ne inda shi oga kwata-kwata yake to kaga wannan ma mu kabar mata ka taji a irin wannan yanayi shi ma akwai ayoyin tambaya da yawa akwai alamar kamar rashin kishi ko ƙarancin kishi kuma har ila yau ma uwa uba matar gaba za ta bata zai aikin gwamnati ba sai ya zamto kayan da kai din rago ne ba za ka iya ce da ita ba ba za ka iya ɗaukar ɗawainiyar ta ba to a nan ne ya halasta gare ta tafi ta zai aikin gwamnati in jarumi ne mutum za ka iya ɗauke mata kowace ɗawainiyar ta rayuwa to shi kenan a nan gun haramun ne mata fitar ta tafi aiki gwamnati kwata-kwata baya halarta sai dai idan likitanci ne kaga wannan kwa likitanci misali aiki ne taimakon rayuka karɓar haihuwa da sauran abubuwa wanda bai kamata namiji ya je yayi ba to duk da haka ko dai ka buɗe mata ƙaramin kemis a cikin gidanka wanda mata za su riƙa shigowa tana duba su kuma in ya kama kamar ta kwantar a haihu duk wannan za ta iya yi idan to yau to kaga mace kuma ta fita kasuwa ta je ta yi wace fane ta je Kano su ga kantin kwari ta je ta yi haja ta tawo da ita gida ta zata abin wannan gaskiyar magana wato ya kamata mu maza mu tuna da ranar haduwar mu da Allah subhanahu wataala alama ce ta cewa baka kishin matarka fa alama ce ta cewa baka kishin matarka kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu aljannata dayyusun dayyus ba zai shiga aljanna ba an tambaye shi wane ne da yus yace mutumin da yake tabbatar da alfasha a cikin iyalinsa wata alfasha ne ta wuce matar da ta rika fita mazaje suna karewa bayan ta kallo su kalli gaban da su kalli bayan ta kowanne namijin da ke layin ku ya san irin tafiyar matarka wani ma har kanshin turaren ta da take sawa a jikinta duk ya sani ya san wani ya san kalar hijabanta tana da hijabi kala kaza da kala kaza an bata fito da kala kaza wato za ta fito da kala kaza domin amfanin wannan duk fa addinin fa aka saki aka wulakanta shi yasa ake cikin musiba wallahi shi zai ga mutum dan kadan shekara 10 ma ya gagare ka ba kai suka control din shi ba saboda me saboda kai ma ka nuna kai gagararre ne ga dokokin Allah ka kibi ka san cewa Allah baya son abu amma kana yi to dan me kuma shi Allah subhanahu wataala zai bari dan ka yi maka biyayya bayan shi da ya halice ka kaji kai mar biyayya ire-iren wayannan abubuwan da muke gani kamar ba komai bane wallahi za su yi wa mutum matsala a lahira da irin su ka ci bashin mutane ka kibiya halkin biyan bashi wallahi musiba ce babba idan ka mutu da bashi akan ka in duk garin nan za su taru akan gawar ka su yi ta addu'a wallahi Allah ba zai karba za a sanya wata katangar karfe tsakanin ka da addu'a duk addu'a za ta taho kana kabarin ka addu'a na tahowa amma wannan katangar karfen ta tare babu wani hasken addu'a da zai shiga cikin kabarin ka kana nan cikin wannan duhu har sai ran da aka biya maka ko kuma suka yafe maka yanzu tsakani da Allah yanzu irin wannan abin da mutane ke yi yanzu in ka samu mai shago a cikin unguwa masu ƙananan shaguna a cikin unguwa sai ka tara jarin duka bai fi 200,000 ba amma yana bin sama da mutum 30 bashi a cikin unguwar kuma sun hana shi mabiya yawa wallahi ka zauna da ɗan tireda ka musu wannan tambaya zaka tabbatar in ya ɗauko maka littafin da yake rubutawa na mutanen da yake bi bashi to insha Allah zaka ji ya ware zaka ga ya ware maka kusan rabi ko biye da rabi waɗanda waɗannan ɗan Allah ya isa ne shi ma ya riga ya sallama ya san ba biyan shi za su ya zo ana addu'a ana cewa Allah samu ga annabi duk mutum ya ce amin ta yaya zaka ga annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi idan mutum ya mutu aka kawo gawar shi dan annabi ya sallace shi yakan tambaya ya ce shin ana bin shi bashi idan aka ce eh ana bin sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai juye baya yace to ku sallace shi ni kan bazan sallace shi ba to abin da yake munin shi ya kai har manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kiyo mutun sallah saboda shi ku duba tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai wa mutumin sallah ba har sai in wani abun ya ce ya rasulullahi ni zan biya mar bashi da sannan shi ne sai da musulunci yayi karfi ya zama an samu ganimomi da sauransu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan tambayar aka ce ya rabu shi bashi sai ya kawo ya biya a arzikin gwamnati ba na daga baitul mali shikenan sai a bisa ba to da kayan gwa mu kiyayi irin wannan karana kananan dabi'un mun yi su tamkar kanana munana ne suna kawo mutum matsala a zahirin shi Allah ya kiyaye mu agaran shiga gidajen matan aure wanda shi ma haramun ne da aka mata kula sosai da wannan yau ka shiga gobe ka shiga jibi ka shiga kana da wata mata wai da kuka saba da aka shiga ka je ku yi tadi kai ko da yar uwarka ce ko kanwar mahaifiyarka ce a gidan to ai ba ita kadai bace a gidan akwai wasu matan wani kilmin gidan yana da wata matar ita kanwar mahaifiyarta ka wata kil tana da kishiya ko tana da matan ƴaƴanta da sauransu wani su bi halatta gare ka ka kalle su ba in ita din muharramar ka ce to su ba muharraman ka ba duk ire-iren wayannan abubuwan ya kamata mu kula da su sosai mai littafin ya ce bai halatta ba ga mutum ya keɓanta da wata mace wacce da sarbi maharamin da wata ba muharramar shi ba wala zaujati ko ba matar shi ba ai wala ya juzu nazuru ilaiha haka nan bai halatta ba gare shi ya yi kallo zuwa gare ta to anan malamai suka ce idan mace ce baliga sai kuma cuta ta same ta wanda dole sai a mata operation to ya za a yi an ce abin da ya fi shine a nemo mace ta mata operation din likitan ta zanto mace idan babu mace to a nemo namiji amma sai dai a buɗe mishi iya inda yake buƙatuwa zuwa ga ya gani din misali kamar in ciwo ne da ita misali kamar a ce sankarar mama kamar ciwon nono to kaga iya nan in zai yi a irin wannan yanayin a buɗe mishi iyakar gunda raunin yake kalli iya nan shi ne amma ba wai mace shikenan kuma ta taho ba riga ko ta taho daga ita sai hijabi ta shiga wajen likita daga ita sai shi ya ta ɗaga mar hijabi sai ya kalli nonon da mai ciwon da mara ciwon din ya kalla wannan fa ba daidai ba ne ƙananan ƙananan abubuwan da muke ganin kamar ba komai ba ne wallahi matsaloli ne don haka in kana da mace sai ka kafa mata dokoki kala kala wanda duk ya kamata ta bi su domin a gudu tare a tsira tare khatimatu mai littafin ya ce wannan ita ce khatima wato cikawa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kirki ƙarshen mu ya ce yambayi lil insani Allah yura illa muhassilan hasanatan lima'adihi ya kamata ga dan adam kada a ganshi face yana mai neman tabbatuwar wani abu na aikin lada domin lahirin shi ita ce ma'ad aw dirhaman lima'ashi ko kuma neman wani abu na kuɗi domin gyara rayuwar shi ta duniya ma'ana in ba a masallaci kake ba to kana wurin sana'ar ka in ba ka gona to kana masallaci ko kana makaranta haka ya kamata rayuwar mu bi ta zama wa yatruka ma la ya'nihi kuma ya kamata ko ya wajabta ba ga dan adam ya rika barin duk abin da bai zai taimake shi ba duk abin da ba zai taimake shi ba shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'nihi yana daga kyawun musuluncin mutum ya bar dukkan abin da ba zai amfane shi ba wa ya hata nasa min nafsi kuma mutum lalle ya kiyayu daga sharrin zuciyar shi mutum ya yi kokari ya yaki zuciyar shi mutum ya rika sabawa abin da zuciyar shi ke gaya mishi wa ya kifa inda ma ashkala haka nan kuma mutum ya dakata daga inda abu ya rikice mishi ka kasa gane wannan abin halal ne ko haram to dakata kawai ba gaba ba baya saboda mai saboda hadisin ma'aiki alayhi salatu wasu da ya ce innal halala bayyinun innal harama bayyinun daidai halal a bayyana take haramun ma a bayyana take wa bainahuma umurun mustabihat alkankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna katsirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba ba su san hukuncen su ba fa man tabaqa shubuhati fa qad istabra ala dinihi wa irdihi wanda duk ya kiyaye daga shubha duk abin da ya yi cinye masa duhu ya kiyaye daga wannan ba shi ba wannan abin to wannan mutum ya kubatar da addinin shi da kuma mutuncin sa wa yunsifa jalisa ko mutum ya yi wa abokin zaman sa adalci a cikin dukkan abin da zai yi kuna zaune tare da mutum sai abincin gidanka ya nuna karka tashi ka je ka ci gari a ka dauko ka zo ku ci tare da shi in abin mai kwaya kwaya ne kamar dan wake ko kosai misali ko nama sai ka ci dai shi ma ya ci daya amma a nan din in kai ne wanda ka sayo abu ya halasta gare ka karɓi ɗiman ƙwaya biyu in ku ɗan waje kuke ci da mutum to wanda ka ci biyu sai ka gaya mishi ni fa biyu zan ci
yawa amma ba wai ka rika rukun manoma biyu uku kana jifa a bakinka shi kuma yana cin baya daidai saboda ba kudin shi bane
wayalina lahu janiba kuma mutum wato ya tausasa halayensa ga abokin zaman sa kada abokin zaman ka ya zama shi zai rika bada shaida wani ai wani ba shi da hakuri zaga wannan ba didi bane ai wani wani ai bakin shi ya ba karfin sa zaga wannan duka ba didi bane ya kamata ka zama mai taushin hali mai kyawun hali wanda duk wanda ke zaune tare da kai shi zai fara bada shaidar cewa lalle kai mutum ke wa yasfaha an zallati kuma mutum ya rika yin wato afuwa bisa laifukan abokin zaman shi kuna zaune tare da mutum to ka tana duk wata afuwa ta musamman a cikin zuciyar ka tun kafin ma laifin ya faru sani cewa duk yadda ka kai da san shi duk yadda ya kai shi ma da san ka to wata rana zai maka abin da ba daidai ba kai ma za ka yi mara to kowa ya tanadi wata afuwa a cikin zuciyar shi wacce zai wa ɗayan idan wani abu ya faru banda ruku wa yalzama sabar kuma mutum ya lazimci haƙuri wa yanjarasa aliman nazara ilayhi bi ainil ijlal idan mutum ya zauna tare da malami ko zai zauna tare da malami to ya rika kallon wannan malamin da kallo irin na girmamawa ba kallo irin na raini ba don malamai ababen girmamawa ne saboda mai saboda magadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yansita lahu inda al-maqam kuma ya rika yin shiru yayin da malamin yake yin magana kada ya zanto malamin na fada shi ma yana fada malami na fassara aya ko hadisi kai kuma kana wani zance ko wata hira wannan ba daidai bane wa in raja'ahu tafakkuman idan malamin ya mayar mishi da magana to shi ma babu laifi shi ma ya mayar da magana dan neman fahimta ana cikin malamin ya ce kaza to in akwai abin da baka gane ba cikin maganar shi sai ka ce to malam dazu ka ce kaza yaya abin yake ko ya hukunci yake in abu kaza yayi kaza dan neman fahimta wala yu'aridu fi jawabi sa'ilin sa'alahu kada kuma mutum ya zanto yana bujirowa malamin ko kuma yana yin kai da kafa shi da malamin cikin mai da amsa ta wani mai tambaya da ya tambaye shi kuna zama tare da malami sai wani tambaya har ga mutum malami hukunci kaza kai saboda ka sani a matsayin ka na dalibin malamin ko sai ka riga malamin mai da jawabi to wannan shi ba daidai bane hakan kada ya zanto kana tare da malami amma kullum kokarin ka shine ya za ka yi ka kure shi kamar masu neman ilimi dan kawai su yi jayayya da mutane dan su yi muƙabala da wasu dan su nuna ai suwa ne ba musulmi bane dan suwa ne ai kaza ne su dauki wani mummunan suna su dora wa wasu mutane saboda bambancin ra'ayi wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya nemi ilimi dan neman lahira to Allah zikirta mishi lahira sa amma wanda ya nemi ilimi dan yayi jayayya da malamai to wannan ilimin zai zama bala'i a gare shi Allah ya kiyaye amma nazara fi ilmi wanda yayi nazari cikin wani ilimi fa bisakinatin to kamar mutum zai yi munazara da wani kamar ka tambaye shi wani mai ka fahimta a abu kaza shi kuma ce na fahimci kaza ne to kai kuma kana da wata fahimtar da ba ta shi ba wata saba da ta shi sai ka fito kai maka ta ka fahimtar tsakanin kai da shi sai a gane wani ya karar da wani ko kuma wani ya sauko da kan tashi fahimtar ya dawo kan fahimtar wani a hankali ba tare da rashin kunya ko jefa baƙaƙen maganganu irin yadda yanzu ake yi ba a social media malamai sun bubbuɗe shafuka daban-daban kawai kullum daga raddi sai raddi daga raddi sai raddi ba za ka ji ya buɗe wani littafi na fiqhu yana fahimtar da mutane addinin su ba za ka ji ya buɗe wani littafi na adabu na addini ne ya koya mutane na dubban rayuwa ya za su rayu lafiya su gama da duniya lafiya ba a'a kullum sai dai muƙabala kullum sai dai raddi ya wannan raddi ya wannan raddi a ce kawai ilimin ka shikenan amfanin ilimin ka shine yin raddi ga mutane tsakani da Allah ta yaya zaka samu yardar Allah kuma shi kansa raddin ma ai ba wani abu illa kata lokaci tunda kake wa ka taba ji an yi muƙabala wani ya ce to na duba yanzu na fito daga kungiya ta na dawo taka ko na fito daga dariƙa ta na dawo taka ba ka taba ji ba to me amfanin yin raddi haka nan su ma jama'a masu ji yanzu duk sun koya a social media inda shiga irin wannan shafuka sai ga wannan ya zagi malamin wancan wani ya zagi malamin wancan ba kai zamani ɗaya da mutum ba kawai dan dai ya saba da abin da kake kai ina ruwanka ba kabarin kuɗi ba tare za a yi muku hisabi ba
amma ka dauka bukatun malami babban malami babban malami fa sai ka ce ga wani jahili yana zagi shi kai ka ce mutane ba su dauki cewa abinda suke a social media ma za a yi musu isami da shi lalacewar abubuwan da sun ci diyar da muke yi tunani Allah ne ya gyara mana yace wa munazara fi ilmi idan mutum zai yi munazara cikin wani ilimi fa bi sakinatin wa waqar to idan to da nutsuwa ta zuciya da kuma nutsuwa ta jiki wa tarkin isti'la'i ta kuma mutum ya bar neman daukakuwa akan abokin maganar shi wa wasu ta'ani da kuma kyakkyawan bi sannan wa jamilul adabi da kuma kyakkyawan ladabi bayan ma mu inani ala qalbin ilmi don waɗannan duka masu taimakawa ne ga mutum wajen neman ilimi in za ka yi munazara da mutum ko muqabala da mutum ka riƙa yin kamar irin yadda al-Imam Shafi'i yake shi ma Shafi'i yace ban taɓa yin munazara da wani ba face sai na riƙa fatan Allah ya sa gaskiya ta fito a hannun shi domin ni daidai nake da karɓa har ba na so gaskiya ta fito a hannuna saboda kada ya ji wani kaskanci a cikin zuciyar shi amma yanzu mutane sun fi so yi a ce sun ƙurewa ne sun ƙurewa ne ai sun mishi kata-kata to me amfanin haka lada rawa za ka samu bai na tamu ya ce walhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi shi kaɗai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allah ya yi salati bisa shugabanmu annabi muhammadin wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama ya amince su bihamdillahi ta'ala tammar kitab tare da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda littafi ya cika alhamdulillahi nan muka kawo ƙarshen karatun nan na wannan littafi mai albarka al-muqaddimatu al-iziya lil jama'ati al-afaniya ina tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawar godiya zuwa gare shi mun yi darussa guda 40 ko 41 ƙwarai da gaske to alhamdulillahi mun koyi abubuwa da yawa fatan mu dai Allah ya sa abin da muka koya ya zamto mun yi aiki da shi kuma Allah ya sanya mana yardarsa a cikin dukkan ayyukan namu kuma wani abin da zamu lura da shi shine mai littafin ya fara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙare shi to wannan abu ne kyakkyawa ka fara da salati kuma ka ƙare shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin karamcinsa zai karbi salatin farko zai karbi na ƙarshen kuma a karamcin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ƙale abin da ke tsakankanin ba ga ku mai wannan littafin wato Allah ya karba domin wannan littafin a yanzu ya kai wani shekara 500 ana amfani da shi a duniyar musulunci kuma duk inda ake musulunci mu dai anan dai mazhabar malikiya kai har inda ma ba malikiya suke yi ba an ga ce al-muqaddimatu al-iziya kowa ya san littafin to alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan malamanmu saka musu da alkhairi neman Allah saka musu da alkhairi Allah ƙara musu lafiya wannan karatu da muka yi tun daga farko har ƙarshe liman in banda sau biyu ko sau uku da ba shi da lafiya kusan babu ranar da ba a yi wannan karatun nan da shi ba tun daga farkon darussan na har zuwa yanzu shi ne mai girma hakimi Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya yana mutuƙar goyon bayan waɗannan karatuka da darussa da ake gabatarwa a wannan waje domin in har wata larura ma ta sa ba a zo a ji karatu ba yakan tambaya kaga alama ce da ke nuna goyon bayansa inna mutum baya son abu ba zai tambaya ba to alhamdulillah Allah ya saka musu alkhairi gaskiya ne ai samun shugaba mai san addini ai alama ce da ke nuna addini zai ci gaba insha Allah Allah ya saka musu alkhairi alhamdulillah mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam kar da uku uku iyayen da malaman mu Allah ya kai musu ladan ina tawassuli da abin da ke cikin wannan sura ta tauhidi Allah ka kai musu ladan ka haskaka kaburburan su wanda suke da rai daga cikin su Allah ka kyauta ƙarshen su sa su ga imani tare da mu baki daya bismillahir rahmanir rahim qulullahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qulullahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qulullahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qulullahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad makaranta aran mushrah afa daidai ɗaliban wannan makaranta Allah ka buɗe kirazansu Allah ka haskaka ƙwaƙwalansu Allah ka ba su ikon riƙe dukkan abubuwan da aka karanta Allah ka ba mu ikon aiki da shi baki da Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shrah li sadrak wa dhan an kazurka li zaka dhahrak wa rafa'a 'anka dhikrak innama al-usri yusra innama al-usri yusra fa idha faragta fansub wa ila rabbika farghab karanta idza ja'a qaba daidai ki liban Allah ya kara mu lafiya Allah ya biya bukatunsa ya kara mu daukaka mai girma haki shi ma Allah ya biya duka bukatunsa Allah ya kara mu daukaka Allah ya kiyaye mu masarautarsa idza ja'a qaba daidai masu jiyo wannan karatu daga nesa masu zuwa kusa su shigo masallaci don saurare mu masu sauraron mu da na kusa da na nesa da masu sauraron mu ta kafafen internet kowa Allah ya biya musu bukatunsu baki da mu karanta musu suma idza ja'a qaba daidai masu neman addu'a wurin mu da mata masu neman aure da mazaje masu neman sana'a ko masu neman aure da masu neman haihuwa Allah ya biya kowa bukatarsa Allah ya yi kowa da musu abar musamman da Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim iyayen mu da malaman mu Allah ya saka musu alkhairi okay la cika addu'a